Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-49 da kuma 41 matsakaicin zango. Abin nan mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalul FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM da Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Alhamis 18 ga watan Oktoba shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗan dare a nan Washington DC. To ba ya kuma makere da fatan an wuni lafiya.
Lafiya kalau mamaji.
To ba mu kanin labaran duniya.
To shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa yana buƙatar murya da hoto video idan akwai su da hukumar tattara bayanan sirrin Turkiya ta kawo akan bacewar ɗan jaridar Saudiya nan. Wani ɗalibi mai shekaru 18 ya harbe kuma ya kashe mutane 19 kana jikata sama da wasu 50 a wata kwalejin kirikiri a Crimea. Kana an fara gudanar da bincike na musabbabin mutuwar akalla mutane 7 a cikin wata zanga-zangar bayan zaɓe a Zimbabwe.
To kanin labaran duniya kenan. A Najeriya an gudanar da jana'izar Hawaliman, ma'aikaciyar kungiyar bada agaji ta Red Cross da kungiyar Boko Haram ta halaka.
Yanzu dai mun sallake ta kuma mun mika sakon ta'aziyyarmu dama na shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Professor Osinbajo.
A Najeriya har ila yau shin me ke sa rikice-rikicen da ake danganta da kabilanci da addini ke ci gaba da aukuwa a wasu sassan kasar?
Da abin da kaga ana yi a ƙasa yaƙi-yaƙi cinyewa, ni a gani na ba a hukunci ne, inda an yi hukunci tun na farkon gani ga wani ya ishi wa na tsoron Allah.
Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin da ma wasu rahotanni, sannan Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin domin iyali. Amma fa duka sai Baba Yakubu Makeri ya karanto mana labaran duniya. Sunana Muhammad Lalo.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa yana buƙatar murya da hoton bidiyo idan akwai su da hukumar tattara bayanan sirri ta Turkiya ta kawo akan bacewar ɗan jaridar nan na Saudi Arabia mai zama a nan Amurka, wanda jami'an Turkiya ɗin suke cewa wasu da Saudiya suka aiko su ne suka kashe shi a cikin ofishin jakadancinta a Istanbul, kana suka yi gunduwa-gunduwa da gabobinsa. Wannan buƙatar da Trump ya gabatar a fadar White House tana zuwa ne yayin da ya bayyana goyon bayansa ga Saudi Arabia da daddiyar abokiyar Amurka, kuma ya ce yana sa ran ya ga an kammala bincike akan bacewar ɗan jaridar Kamal Khashoggi kafin ƙarshen wannan mako. Saudiya dai ta musanta kashe Khashoggi. Da ake masa tambaya abin da zai yi idan binciken Saudiya ya tabbatar da shugabannin ƙasar Salman da kuma Yarima Muhammad bin Salman suna da hannu a wannan kisar, Trump ya faɗa a wata tashar talbijin mai watsa labaran harkokin kasuwanci ta Fox a baya, yana cewa yana kyautar zaton za su ɗauki matakai da suka dace. Bayyana ra'ayi da Trump ya yi na zuwa ne bayan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kammala ziyara da ya kai a Saudiya da kuma Turkiya domin tattaunawa da shugabannin Saudiya da kuma Recep Tayyip Erdogan na Turkiya da kuma ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Kasavogo, wanda ya je tattauna da su akan bacewar Khashoggi, wanda aka masa gani na ƙarshe a ranar 2 ga watan Oktoba yana shiga ofishin jakadancin Saudiya. Pompeo da yake shirin dawowa Washington ya faɗa wa manema labarai cewa Amurka tana son ta gane gaskiyar lamarin kafin ta fara ɗaukan matakan da suka dace, inda har an tabbatar da Saudi Arabia tana da hannu a bacewar Khashoggi. Wani ɗalibi mai shekaru 18 ya harbe ya kashe mutane 19 a ciki ya kuma jikata wasu guda 50 a wata kwalejin kirikiri a Crimea. ‘Yan sanda sun ce Vladislav Rubelskovic shi ne ya yi wannan harbin. Ɗalibi da ke ajin ƙarshe a kwalejin da ke birnin Black Sea a yankin Kerch na Crimea. Masu bincike da daraktan kwalejin sun faɗa cewa bayan wata fashewa ne sai wani dan bindiga ya shiga gidan makarantar ya fara harbi na kan uwa mai na kan uwa da wabi a kwalejin na kirkire a yankin Kerch din. Dmitry Peskov shi ne mai magana da yawun shugaban Rasha Vladimir Putin, inda yake cewa shugaban na Rasha ya bada umarni a gudanar da binciken kokof akan wannan batu, inda kuma ya aike da ta'aziyyarsa zuwa ga iyalai da wannan abin ya shafa. An fara gudanar da binciken musabbabin mutuwar akalla mutane bakwai a cikin wata zanga-zangar bayan zaben kasar Zimbabwe. Andrea Mungeri ya hira da muryar Amurka bayan da ya bada bahasi gaban wani kwamiti da aka kafa.
I'm visa at the whole system. I'm looking forward to getting compensation.
Yace ina bakin cikin abin da ke faruwa. Ina fatan za a biya ni diya, saboda yanzu haka ba na iya amfani da wannan hannu wajen yin aiki ko kuma daukan wani abu mai nauyi. Ba wai ina neman wannan diyar ya magance min lahani da aka min bane, babu, kawai dai sai dai ya taimakawa rayuwata. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya kafa wata hukuma mai zaman kanta karkashin jagorancin tsohon shugaban Afirka ta Kudu Galema Motlanthe. An bada hukumar wa'adin watanni uku ta kammala aikin ta kuma ta kawo ƙarshen batun harbe-harbe wanda ya sanadiyyar kashe mutane akalla guda bakwai, wasu da dama kuma suka ji rauni. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta dauki mataki a hukumance a jiya Laraba na ficewa daga wata dadaddiyar kungiyar kasa da kasa a wani yunkurin rage tsadan farashin aikiwa da kananan kaya a kasashen waje daga nan Amurka. Wasikan sanar da ficewar Amurka a hukumance wanda ma'aikatan harkokin wajen Amurka din ta aikewa kungiyar da ake kira Universal Postal Union ko kuma UPU a takaice, martani ne da akan abinda gwamnatin Trump ta dauka a matsayin rashin adalci da China take cin amfani sosai, wanda wasu kuma kasashe kamar Faransa da Jamus su ma suke cin irin wannan amfanin ta kasuwanci na yanar gizo. Bisa tsarin aiki da kaya na kasa da kasa da ake amfani da shi a yanzu, aikewa da kaya zuwa ko kuma daga China zuwa nan Amurka yana da arha fiye daga nan Amurkan zuwa can kasar China. Bisa ga cewar wani jami'in Amurka, kasar China tana amfani da farashi na aika sakonni na kasa da kasa wajen saida kayayyaki na jabu da kuma aikin miyagun kwayoyi kamar mugun kwayen nan da ake kira fentanyl mai sa maye zuwa nan Amurka.
Babu ya kuma makiyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko a Najeriya, rautani daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar sun ce an gudanar da jana'izar Hauwa Liman. Ma'aikaciyar kungiyar bada agaji ta Red Cross wacce kungiyar Boko Haram ta halaka bayan da ta kwashe wasu watanni a hannun kungiyar. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yan uwa da abokan arziki dai na ta dafifi don jajantawa iyayen wannan yaran-yara a unguwar Mary Palace da ke cikin garin Maiduguri, wadda gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka sallaci wannan mamaciyar, duk da cewa ba zo da gawarta ba amma an yi mata jana'iza kamar yadda musulunci ya tanada. Ga kuma abin da ke cewa,
wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rashin Hauwa Liman wato ya shafi duk al'ummar Najeriya gaba daya, domin tana aiki da kungiyar ICRC wanda kuma kowa ya san aikin ceto ne suke, domin su ne masu kula da lafiyan yan gudun hijiran mu wanda rikicin Boko Haram din nan ta shafa. Don haka babu abin da zan ce sai mu yi addu'ar Allah ya ji kanta da rahama ya sa aljanna Firdausi ya zama makomanta. Babu shakka an yi babban rashi. Yarinya ce mai karamin shekaru, gashi ta sadaukar da rayuwarta don ta taimaka al'ummarmu. Saboda haka muna taya iyayenta da juyayen rashin da muka yi. Wallahi muna nuna ahinin mu game da wannan rashin da aka yi
yanzu dai mun sallace ta kuma mun mika sakon ta'aziyar mu dama na shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakin sa Professor Osinbajo da fatan Allah ya kawo mana karshen wannan lamarin.
Malam Abba Kala Balgeri wanta ne na jini da kuma yace sun sallama da ita lokacin za ta fi wannan aiki zuwa garin Naran. Gama abin da yake cewa
ga Allah ne ya aje wannan abin kuma dan shekaru dama a Borno State ba wanda wannan abin bai shafi family sa ko dan uwan sa ko jigan sa ko wani ta san shi ba. Amma mu mutum kawai mu ya muna zafi sosai a zuciya. Zafi wasun ma ba mu gangawan ta rayuwar mu ba. Last person da ta rubuta tafi ta rabu da ni insha Allah kiyaye.
Wata kuyi sallama da ita
ne. Ni sallama ni amma na sa ta hannabe ta ce ta ji dauke kwalin dinta dan ba su wuce tare. Ya tafi ba mu kara ganin ta ba.
Yan uwa da abokan arziki da ma gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da miƙa ta'aziyar su da kuma jajantawa gwamnati da ma iyayen yarinyar game da aukuwar wannan lamari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mutuwa riga ce ba ta fita, kullu nafsin ra'iqatul mauti ayar Qur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na dimauce, rigar nan dai mutuwa da zan yi wada na tube ta, in tube ta. Wayo ni kan lamarin mutuwa na tausan kaina, ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan kauna.
To kan batun na kisan Hauwa Liman wani bangaren shirin domin iyali zai dubi a kai nan gaba kaɗan a cikin shirin. A Najeriya har ila yau gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi kira ga shugabannin siyasa da su ɗauki ƙwararren matakan kawo ƙarshen rikicin jihar Filato, tare da kiran jama'a da su dukufa wajen yin addu'o'i domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina, babban birnin jihar ta Niger.
Gwamna Abubakar Sani Bellon, wanda yake jawabi a wajen wani taron rufe gasar karatun Al-Qur'ani na ƙasa da ƙungiyar Izala ta shirya a Mina, fadar gwamnatin jihar Niger, ya ce akwai buƙatar 'yan Najeriya su dukufa wajen gudanar da addu'o'i a kan lamarin na jihar Filato.
Wanga abu bai daɗi ba mu ce a yau ƙasar na Najeriya za ka je wani gari zuciyarka na ɗarɗar. Dalili kuma mu shugabanni da 'yan siyasa saboda biyan buƙatunmu ba mu so wani ya rasa ran shi ba. Gwamnan Jos ne yanzu da ke kan kujera ya kokari sosai wajen kamanta gaskiya, amma kamar yadda shi yake faɗa mu tashi tsaye da addu'a ko mu ta addu'a Allah ya tona asirin mutanen da ke jawo mana fitina a Jos, kuma Allah ya anshi addu'an mu shi sa aka ga kududdufi inda shekara da shekaru na ake kashe mutane da motocin su a jefa cikin kududdufin.
Shugaban majalisar malamai na kungiyar ta Izala mai hedikwata a Jos, Sheikh Sania ya jingar, ya ce rashin hukunta waɗanda aka samu da laifi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa rikicin na jihar Filato ya ƙici ya ƙi canyewa.
Wato mutane da yawa sun ce sharri miyagun 'yan siyasa ne rikicin jihar Filato ɗin nan, wayansu suka ce muguntar ƙasar waje ce. To duk dai an faɗa, amma ni ina ganin ba zai hana ba za a rasa hannun 'yan siyasar a ciki ba. Marasa kyau an daɗe ana wannan cuta, amma duk abin da kaga ana yi a ƙasa ya ƙici ya ƙi cinyewa, ni a gani na ba a hukunci ne. Inda an yi hukunci tun na farkon gani gawa na ya ishi wa na tsoron Allah. Don haka abin da ya sa ya ƙici ya ƙi cinyewa an mayar da waɗansu 'yan mori a cikin ƙasa, waɗansu shafaffu da mai in sun yi laifi ba za a taɓa su.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari a Ghana, hukumomin kasar sun ce suna kan ɗaukar matakan ganin tattalin arzikin kasar ya ƙara bunƙasa. Yayin wani taron haɗin gwiwa na saka hannun jari da kasar ta Ghana ta gudanar tare da kasar Burtaniya. Ga Ridwan Mukhtar Abbas da ƙarin bayani daga Accra.
Nisa Yufi Grant ne babban jami'in zartarwa ta cibiyar bunƙasa zuba jari a Ghana.
First of all, to strong macroeconomic stability.
Da farko dai ta daidaita tushen tattalin arziki daga kasa da kuma aniyar cimma dayan burce-burce shugaban kasa na mashe daga na wuri da ta dace don zuba jari a Afirka a matsakaicin matsayi da kuma Afirka ta yamma wa ubane.
We've achieved certain successes.
Akwai nasarori da aka samu na kananan gurabun tattalin arziki amma duk da haka muna da kwakwarar shirin zuba jari wanda zai samu haɓaka da kimanin dala miliyan 400. Jakadan Birtaniya a kasar Ghana Mr. Ian Walker ya ce gwamnatin Birtaniya ta kuduci aniyan daukaka zuba jari tsakanin Ghana da Ingila tare da kuma tabbatar da aikin cuɗe ne in cuɗe ka tsakanin kasashen biyu. Mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Baumia ya ce yadda tattalin arzikin Ghana yake mallakar kasa ya sa ya zama mawuyacin abu shawa hankalin masu zuba jari. To amma irin tsarurruka da gwamnati ke gabatarwa za su iya farfado tattalin arziki zuwa tudun na tsira na zuba jarin.
The agenda was for transformation and for modernization. And the transformation
agendar farfadowa da zamantawa da muka zayyana ya jibinci fagage daban-daban kwatancin aikin gona da masana'antu. To amma mun kuma fahimci cewa bayan shekaru 60 da samu independent har yau akwai muhimman matsaloli da gwamnatoci ba su magance su ba cikin kasar. Mr. Baumia ya ce dauki haraji, rage kudin na ababen kyautata rayuwa, rashin tashin tsadan kaya a cikin wasu ababa na nufatan bunkasar zuba jari cikin kasar. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Saboda kudi kakanin da janye wando dan saboda kudi
kakanin da
ana ma kai naushi saboda kudi
kakanin da
mudo ba tsakanin dan adam mu gani
kakanin da
mutun yana kallon banza saboda kudi
kakanin da
waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda gugu ke cewa karfe 1 da rana da minti 17. Yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka hoyi ba
su wannan sauran sati daya kai kuka na wajen shugaban kasa yayi kokari yana kokari ya kara kokari akan kokarin da yake yi ya fitar min da yarin yana a cikin kocin lafiya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Litinin kungiyar Boko Haram ta kashe ma'aikaciyar jinya ta biyu daga cikin ma'aikatan jinya uku da ta yi garkuwa da su biyo bayan cikar wa'adin da ta ɗibar gwamnatin tarayyar Najeriya na cika sharuɗin da ta gindaya. Bayan tabbatar da cewa kungiyar mayakan ta kashe Hawwal Liman yar shekaru 24 wadda take aiki da kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ake kira International Committee of Red Cross, shugaba Muhammadu Buhari ya kira iyayen yarinyar ta wayar tarho ya yi masa jaje. Ya kuma bayyana takaicin ganin yunkurin gwamnati na ceto ta da sauran waɗanda kungiyar ta sace bai kai ga ceto ta ba. A cikin hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa, mai magana da yawun fadar shugaban ƙasar Najeriya Garba Shehu, ya yi ƙarin haske kan wayar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa iyayen Hawwa Liman.
Shugaba Muhammadu Buhari ya kirawo Alhaji Muhammadu Liman, mahaifin ita Hawwa wanda Boko Haram suka kashe. Ya yi masu da shi da iyalansa jaje akan wannan rashi da suka yi, rashi da ƙasa ta yi. Ya ba su haƙuri kuma ya bayanin cewa hakika ita gwamnatin tarayya ta yi duk iya abin da za ta iya don ai ƙoƙari a ceci rayuwar wannan baiwar Allah, amma ba a samu nasara ba. Sannan ya kirawo shi kansa shugaban Red Cross na duniya ya nuna mar jaje da alhini na 'yan Najeriya gabaki ɗaya akan wannan rashi da aka yi na wannan baiwar Allah, kuma ya roƙi Red Cross cewa duk Allah su daure su cigaba da ƙoƙari da wannan taimako da suke a Najeriya. Aka da wannan rashin da wannan bayar Allah ya sa gwiwa su tai sanyi su ce ko za su janye akan irin taimako da suke wa.
Banda kungiyar agaji ta Red Cross da ta yi wa aiki, kungiyoyi a ciki da wajen Najeriya sun yi ta hura gwamnatin tarayya wuta musamman bayan barazanar da kungiyar Boko Haram ta yi na kashe ma'aikaciyar idan ba a cika sharuɗin da ta gindaya ba cikin lokacin da ta ayyana. A cikin sanarwar da kungiyar ta fitar bayan kashe ma'aikaciyar da aka yayata a jaridun ciki da wajen Najeriya, ta ce za ta balliya Sharibu da rai ta rika yi mata aikin bauta. Da yake tabbatar da labarin, ministan watsa labarai na Najeriya Lai Muhammad ya bayyana kisan a matsayin rashin imani. Ya kuma ce gwamnatin za ta ci gaba da yin iyaka kokari domin ganin an sako sauran mutane da kungiyar take garkuwa da su. Ranar Juma'a da ta gabata, karan farko tawagar gwamnatin tarayya karkashin jagorancin ministan watsa labaran ta ziyarci mahaifiyar Liya Rebecca Sharibu a garin Dabci Shalkwatar karamar hukumar Basari. Ministan ya jaddada aniyar gwamnatin tarayyar Najeriya na ceto Liya duk da cikar wa'adin da kungiyar ta bayar na neman gwamnati ta cika sharuɗan da suka gindaya ko kuwa su hallaka ta. Lai Muhammad ya jaddada cewa gwamnati tana iya kokari domin ganin an ceto Liya. A nata jawabin mai sosa rai cikin hawaye mahaifiyar Liya ta sake jaddada kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ceto yarta.
Kici mama Liya wanda ka dauke ta tun 19 February. Na ina muku maraba da zuwa. Na gode muku domin lokacin ku da kuka dauka kuka zo kuka ziyarce mu. Na yi muku godiya. Ina godewa mutane waɗanda suke yin addu'o'i da musulmi da kristoci wanda suke addu'a domin mu. Kuma kuka na a gare ku ku sake kai kuka na a wajen shugaban kasa kamar yanda deadline na su wannan sauran sati daya kai kuka na wajen shugaban kasa yayi kokari yana kokari ya kara kokari akan kokarin da yake yi ya fitar min da yarin yana a cikin koshin lafiya ba na barci ba na cin abinci ba na shan ruwa yarin yana ta mai kene ina roƙon ku kamar yadda kuka zo kuka ziyarce ni na yi muku godiya ku kai kuka na wajen shugaban kasa ya ta mai kene
to sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaba ko kuma akasin haka da ake samu kan wannan batu. Yanzu kuma bari mu koma harkokin siyasa a Najeriya. Wannan karon mu dubi tasirin matasa a siyasar kasar bayan kafa dokar da ta ba su damar takara domin rike manyan guraben shugabancin kasa karkashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run.
In kika lura abin da ake ciki a Afirka, shugabanninmu na Afirka suna so ne daga kan kujera sai kabari. Sun ci nasu, sun ci namu, sun ci na ƴaƴanmu, sun ci na jikokin mai zartar bakunninmu suke ci.
Za a iya tuna cewa a jihar Yobe, ƙaramin ministan harkokin ƙasashen ƙetare Khadija Ibrahim ta tsaya takarar majalisar dattijai ta kuma doke ɗanta Muhammad Ibrahim ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Bayan duk ƙoƙarin da aka yi na neman ɗan nata ya janye ya faskara. Batutuwan da za mu nazarta kenan a wannan tattaunawa da wakilinmu Zainab Babaji ta yi mana da waɗansu matasa a jihar Plateau.
Sunana Luka Fante, malami ne a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau.
Ni ce mai suna Mary Marcus matashiya ce.
Sunana Kamar Jibrin Kamgabar shirin siyasa dan takarar Senator a jami'ar APC na kudancin Plateau.
To baki barkanku da warhaka. Malam Luka Fante, me ka fahimta da wannan doka da shi shugaban kasa ya sa hannu?
Eto a kashin gaskiya dai in kika duba yanda yanayin yake Afirka gaba ɗaya ba ma dai Najeriya kaɗai ba, in kika duba yanda gwamnati ake gudanar da harkokin gwamnati a ta farnin siyasa da ki ga cewa tsofaffi ne suke wannan. In kika je wasu ƙasashen ma kamar su Cameroon, kamar su Zimbabwe da sauransu, za ki ga dai ba matasa ba ne, yawancin dai tsofaffi ne ko kuma in ce dai dattijai ne a yanda muke gani. Za ki ga mutane ne kamar shekaru 60 zuwa sama da sauransu, ake samu matasa ba, yawancinsu dai tsofaffi ne. In kika zo Najeriya kuma za ki ga harkan kuma haka din yake.
An yi maganar cewa a samu matasa, wato ana ganin kamar su waɗannan dattawan da suke rike da madafun iko a tako ta ina kamar ba sa bada abin da ya kamata a yi ne.
Eh to kware kan ba su bayar. Kuma in kika duba kundin tsarin mulki na waɗannan kasashen za ki ga cewa ya riga fitar da matasa daga cikin wannan shiga cikin harkokin siyasa da kuma gwamnati. Yawancin dai zaki ga kundin tsarin kasashen nan dai suke sa shekarun dai suna nan dai yanda matasa ba za su iya yi ba. So in kika zo Nigeria kika duba kundin tsarin mulkin Nigeria zaki gane cewa kamun ma ka zama shugaban kasa sai ka kai shekaru 40 da sama da 40 da haka kuma in kika je kuma harkan senator wato ana duba shekaru 35 in kika je kuma wanda ya kamata su shiga cikin soran majalisun zaki ga shekaru ne daga 30-35 da sama wato in kika duba kuma haka kika zo kika ga kuma yanda ake kokewa da matasa a kasar nan bayan da za su yi su shiga saboda kundin tsarin wayannan kasashen da kuma Nigeria in particular ya nuna cewa bayan da za su yi su shiga sai dai abun kuma in kika duba yanda yake an rage shekarun kamar yanda kundin tsarin take da kuma dokan take amma kuma akwai gefen da ba a rage ba na shugaban kasan an rage daga 40 zuwa 35 but in kika ga na gwamnati an bar shi a 35 na senators ma an bar shi a 35 na members majalisun house of representatives su ma an rage haka so gaskiya kashin gaskiya akwai matasan wanda suke da kokewa wajen su ga dai su ma sun an goga da su a cikin harkokin siyasar Najeriya amma da yake da din kundin tsarin mulkin Najeriya ba today ba su wannan zarafi dama su yi wannan ba kin ga wancan zarafin an kulle shi to yanzu dai da wannan dokan matasa dai suna kan kokewa su ga inda su ma za a dama da su
to barin da wurin ka kamar Jibrin Bancirka yi takara a matsayin sanata a nan jihar Plateau kuma ganin kai matashi ne mai karancin shekaru ya ka samu kanka tsakanin waɗannan dattawa da kuka yi gwagwarmaya da su
to wannan doka da aka kawo shi ni ya faranta mun zuciya domin na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa haka wannan doka da aka sa hannu a kanta ni na ji dadin ta ko da dai babu an samu matashiya yawa ba wani wanda zai shiga takara a ce wani doka ya hana shi
sai dai kash lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu ja burki nan sai mako mai zuwa mu ci gaba da jin bayanan matasan yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilanmu Zainab Babaji da Umar Faruk Musa da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
kuma Allah yanzu kuma sai labari a takeice
Ministan karamin ministan harkokin waje na India ya murabus biyo bayan zargi da mata yan jarida da dama suka masa na yin lalata da su yayin da yake editan wata babban jaridan kasar sai dai yayi watsi da zargin da suke yi yana cewa ba su da tushe Murabus da MJ Akbar yayi shine mafi girma da aka fara gani a India tun bayan fara gangami da mai take nima ko kuma wato me too kenan a India wanda mata da suke fitowa suna zargin mashahuran mutane a sashen kafafen yada labarai da kuma sashen nishadi suna neman wato suna nufin an yi lalata da su ya ajiye aikin sa ne wani biyu bayan ya shigar da ƙara akan wata yar jarida Priya Ramani a kotu akan yunkurin bata masa suna macin farko da ta fara zargin shi da neman yin wato cewa ya nemi yayi lalata da ita mata da suka zargi Akbar da aikata ba daidai ba sun hada ne da mata yan jarida waɗanda a yanzu suke da mukamai da suke taka rawan gani a masana'antar yada labarai Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa yana buƙatar moriya da hoton bidiyo idan akwai su da hukumar tattara bayanai ta sirri a Turkiya ta kawo akan bacewa ɗan jaridan nan na Saudi Arabia mai zama a nan Amurka.
To a gaida Baba Yakubu Makere wanda kamar yadda kuka ji shi ya tana ne gabatarwa sai in ce Bahiru Diodune da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa tare da injiniyanmu Darius Smith. Masu sauraro na mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 gogon Najeriya Niger Kamaru da Chad wato buku kenan gogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda inda za ku je da wata kungiyar wanzan da zaman lafiya ke tattaro kan musulmi da kristoci wuri guda a jihar Taraba domin wanzan da zaman lafiya. Da fatan za ku kasance tare da mu. Sunana Mahmud Lalo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.